إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata uku ga watan Zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1447 daidai da 21 ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci, Masjidu Sani Dauda, wanda ke namba 39 da Kubo Avenue, daura da Galadima Road, Angwari Media Road, Kaduna, wannan ƙasa tamu ta Nigeria. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai jarin albarka, Al-Mulakhasul Fiqhi, na Mufti al-Am al-Sheikh al-Doktor Salih al-Fawzan al-Fawzan hafizahullahu ta'ala. Inda muka kwana a cikin kitabus sala, babun fi ahkami al-janaiz. Muna karkashin hukunci na biyar daga cikin hukunce-hukunce da ke ƙarƙashin ahkamul janahis. Saboda hukunci na farko shi ne ahkamul mari, yanda hukunce-hukunce da ke rataye da mara lafiya, yaya shari'a ta ce a gudanar da mutum bai da lafiya. Na biyu ahkamul wafat, hukunce-hukunce da ke da alaƙa da mutuwa, idan mutum ya mutu me ya kamata a yi masa. Mun karanta wannan a baya. Na uku ahkamu tafsilul mayyit, hukunce-hukunce wanda yake rataye da yanda ake yi wa gawa wanka. Na hudu ahkamu takfin, hukunce-hukunce wanda yake rataye da sanya wa gawa likkafani da yanayin likkafanin. To na biyar wanda muke cikinsa shi ne ahkamus salati alal mayyit, hukunce-hukunce wanda suke rataye da sallah ga mamaci. A jerin gwanon karatun wannan littafi, wannan shi ne majalisi na 196, mun karanta addu'a na farko da wato ruwayar Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah daga Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare sa. To shine sai malam yace daga ciki idan an yi ga abin da ake so mutum yayi kabbara, idan yayi kabbara addu'an da ake yi wa mamaci wanda ta fada a kabbara ta uku shine malam yace Allahumma ighfir lahu warhamhu وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار وافصح له في قبره ونور له فيه ما لك سوى أولا أدعن كما تأيي ومامتي شيني اللهم اغفر له كبرة أخو كبرة فرقو أنا كرن تفاتها دسورة in aka takaita a Fatihan shi ma ya wadatar kafara ta biyu ana yin salatu ibrahimiyya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafara ta biyu kafara ta uku to shine sai ke wannan addu'a Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta wa wannan bawanka dake kwance warhamhu kai masa rahama wa afihi ka ba sa lafiya a halin da yake ciki wa'fu anhu ka kankane masa zunubansa wa akrim nuzulahu ya Allah ka karrama wato masaukinsa shine kabarinsa wa wasi' mudkhalahu mashigarsa ya Allah ka fadada kabarinsa waghsilhu بالماء والثلج والبرد يا الله كوانجي شي دغ زنبنسا بالماء دروا والثلج دا انقرا والبرد دراقا تنكري شي دغ ونن ونقيه يا الله كتصفتشي شي من الذنوب دغ زنبي والخطايا دا قراقري كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما ريندا كتبتك فرنتفاتي دقدتي كما فرنتفاتي اندتي ايوا انا سامي حيبوكو سيكا يفتو كركر تو كتي الله يتبتك ونممتي يفتو كركر دقا جوان دتي نزنبي دكي دا علاقة سكانت دا الله وابدله دارا خيرا من داري يا الله ka canza masa gida da yafi gidansa na duniya alkhairi kaga wani gidansa gari guda ne ko to kuma za a ji abin ne shi a kabarin nan dan tsuke wannan dan tsukakken kabarin idan bawan Allah ne in gidanka yafi Kaduna to inda za a bude maka yafi Najeriya shi sa anan yace wa abdilhu daran khairan min dari ka canza mai gidan da yafi gidansa alkhairi saboda a gidanka duk kudinka ne wata rana ne ba na dauke wuta an gane in sola ma ka sa wata rana ai zai ziyare daman shekara 10 ne sai an yi me sai an gyara ko to a lokacin gyaran ai ana dauke wajen ai kana ganewa to nan standby baka san shi ba in AC ma kake sha a gidanka wata rana ai yana datti sai an yi service ko in ba ka banka kunna kawai ka kawai zai fita maka ba zai fita maka da abin da kake bukata ba to wannan za a baka direct connection AC ka na aljanna AC ka ko na aljanna ba ne cutarwa bane wannan yana cutarwa in tafiya sai tafiya kai shekarunka ya ja to zaka ga hannunka na haka ya sha AC ne guban AC to kaga wannan yana nuna maka cewa akwai gidan kifi gidanka duk kyawun gidanka wata rana matarka sai ta hada ma zafi ka ji gidan ya fi karfinka musamman ma in mata ɗaya ce in biyu ne ma su biyun su hada maka kashi duk ka ji gidan ya addabe ka in su uku ne ma su ukun su hada maka zafi a ji kawai hayaki ne ke fita in su hudu ne su daga maka subsidy shikenan ya ta duk gidan ya gundare ka kaga wannan kuma babu kuma duk yanda ta kai ga yi maka biyayya wata rana zaka ce ayi aqi to kaga nan kuma gidan da zaka shiga ba zaka taba cewa ayi ba za a yi ba kuma ba zaka taba cewa a bari da ba za a bari ba to kaga yafi gidanka kenan kuma a gidanka wata rana wani yaron ya bata maka rai ko wata yarka ta kusata ka an gane wani ma kana zaune wani ba ko ya shigo ya hada maka bakin ciki ba yanda ka iya kuma kaga gidan duniya sannan wata rana zaka tashi lafiya la wata rana ka tashi ka jinin wash can ma wash can ma wash to kaga nan in ka shige shi babu duka wannan ba bakin ciki ba damuwa to shine ake roka maka Allah cewa ya musanya maka gida da fi gidanka alkhairi Allah ka musanya mana gidan da fi gida dan duniya alkhairi jazakallahu khair wa zawjan khairan min zawji da matar da tafi matarka alkhairi kaga matarka ta duniya in guda ɗaya ce kaga wata rana za ta fi sata ka wata rana gidan ma ya maka kunci wata rana ma ka ce a kawo abinci ta ce Maimuna kai wa babanki abinci danin tebu ita ta fi ƙarfi kuma duk yanda ta kai ga yi maka biyayya in ita ɗaya ce duk yanda ta kai ga biyayya in su biyu ne duk yanda suka kai ga biyayya in su uku ne duk yanda suka kai ga biyayya in su huɗu ne wata rana sai sun bata maka rai kuma sai sun ƙi maka biyayya amma nan matan da suka fi matanka ne ba jini na al'ada ba jini na biki ba ba haya ba sa tutu ba sa fitsari sannan ba sa majina kuma ba sa bacci an gane kuma ba sa munshari wata rana in ta gajin ta hada maka wani munshari sai ka ji ɗakin ya fi ƙarfinka ka fita to duk ba sa wannan lafiya lau za su yi bacci wa adkhilhu aljannata kuma ka shigar da wannan bawanka da ke kwance a gabanmu aljanna wa izhu min azabil qabr kuma ka tsiratar da shi daga azaban kabari ko min azabin nar ko kuma ka tsiratar da shi daga azabar wuta wannan imam muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin sahihinsa daga anas bin malik Allah ya kara yadda a gare sa wa in kana al musalla alaihi unsa malan yace in wanda ake yi wa sallan kyamata ce kana kwance za a mata sallah to sai ka canza lamiri a wannan na uku Allahumma ighfir laha ya Allah ka gafarta mata warhamha ka tausaya mata wa afiha ka ba ta lafiya a wannan halin da take ciki wa'fu anha ka yafe mata ka tankare mata zunubanta wa akrim nuzulaha ya Allah ka karrama wato karrama masaukinta wa wasi' mudkhalaha ya Allah ka fadada makwancinta wagsilha bil ma'i wasfalji wal farad ya Allah ka wanke ta da ruwa da kankara da raba wa naqiha min adh-dhunubi ya Allah ka tsabtace ta daga zunubai wal khataya da kurakurai kama naqaita thawba abyada min ad-dunub kamar yanda ka tsabtace farin tufafi daga datti wa abdilha daran khairan min dariha ya Allah ka canza mata gida da yafi gidanta ai duk yanda miji ya kai ga kyautata mata wata rana sai ya da mata kashi ko sai ya fusata ta wata rana ma da gangan ya zalunce ta ko wata rana ya bokare mata ya wahalar da ita duk za a iya mata haka ya ce kaza ya kare ya ce babu kuma ya yi fuska ba yanda ta iya kuma ba ta da shi sai ta je ta aro ta ci bashi kuma ya zo ya ci ba zai ce ya gode ba kuma bayan da ta iya da shi ko kaga irin wannan in ta bar ginin shi ai kaga ta huta ayat ya hada mata kashi da yawa to irin wannan shine aka mata addu'a kuma duk yanda ya kai ga kyautata mata wata rana sai ya fusata ta to za ta je gidan da ba a fusata mutum shine aljanna aljanna ba fushi ba bakin ciki kuma ba kishi ba kuma hasada ba kwafi za a shiga aljanna ne wa zawjan khayran min zawjiha anan sai suka ce zawjan da ake nufi awsaf ba ana nufin miji saboda ita duk matar da ta mutu a gidanka confirm ita ce matarka a lahira amma wacce ka mutu ka batta to in ba ta yi wani auren ba ne shine za ku haɗa a lahira ta zama matarka a aljanna in ka shiga amma in dai ka riga ta mutuwa kuma ba ta yi wani aure ba har ita ma ta zo ta mutu to ta zama matarka har a lahira amma in ita ce ta mutu ta bakka wannan confirm matarka ce a lahira sai dai in kai ka mutu bushiriki ko ka mutu kafiri nan ne za ku raba jaha in an muku hisabi ita ta tafi aljanna a ba ta wani miji ya aure ta amma kai ba yanda za ka aure ta tunda ka mutu da kafirci ko ka mutu da shirka amma in dai zunubi ne kai iya zunubin ka iya azabar da za a yi maka kuma za a mai da kai aljanna kuma kai ne mijinta ne har ila yau ana ganewa kuma kana shigowa za ta gane kai dan wuta ne eh mana eh aljanna ana cewa haula'i jahannamiyuna wa'annan yan jahannama ne suka shigo aljanna to kaga za ta gane ha har sai yan aljanna sun roki Allah cewa ya Allah yan uwanmu da ke cikin aljanna suna gane mu amma jin dadi sai Allah ya fitar da ya gusar da wannan alamar da ake gane cewa wuta ta dosana su wannan yana nuna maka bala'in azabar wutar jahannama an fa mai wanka an mai komai amma yana shigowa an gane cewa dan jahannama ne sai da aka sa shi a naharul hayat tafki kogin rayuwa manzo Allah ya ce ana jefa shi yanda ka san zarwashi in aka jefa shi cikin wuta kaga zai dago ne sama haka ko kaman wato yayin teku aiko to haka zai dago haka zai dago sannan a fitar da mutum sannan a shigar da shi aljanna ana shigar da shi yan aljanna za su ce haula'i jahannamiyun kai ga yan wutan jahannama sun shigo aljanna wa adkhilha aljannata ya Allah ka shigar da ita aljanna وعذها من عذاب القبر يا الله كثيرة تدئت لك عذاب القبر أو من عذاب النار كوكو مدك عذاب الوتا وابصح لها في قبرها يا الله كفاء لك قبر انت ونور لها فيه كما كحكك ونن قبر انت كحكك قامة قبر انت كاغوانا لوكا سيا جنانك الدنيا أنا لوكا وتا amma idan kai mutumin kirki ne aka haskaka maka to har tashin kiyama kai baka san duhu ba Allah ka sa mu ciki shine sai malam yace wannan ruwaya ce daga Imam Muslim hadisin Ummu Salama shi sai malam ya ci gaba da cewa wa in kana al-musalla alayhi saghiran in wanda za a yi wa sallah yaro ne karami bai balaga ba kaga tunda bai balaga ba sai ka ce Allahumma ij'alhu faratan wa zukhran liwalidayhi ya Allah ka sanya wannan da ya zama wato ajiya iyayensa wa shafi'an mujaban ya zama ne ceto da yake amsa masa ceton a amsa masa saboda zai ceci iyayensa yaya zai ceci iyayensa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi zai zo Allah zai ce mai shiga aljanna sai ya zo kofar aljanna sai ya ce shi ba zai shiga ba sai an zo da baban shi da maman shi sai Allah ya ce ina baban yaron nan ina maman yaron nan sai mala'iku su cewa Allah ga su can za a kai su wuta sai Allah ya ce zunubi suka yi koko shirka sai ya ce zunubi suka yi sai Allah ya ce to a dawo da su sun ci alfarmawa yaro shine nan ya ce shafi'an mujaban me ceto da za a amsa masa kaga amsa masa kenan a ce ya zo sun ci alfarmawa dan ya shiga in kuma ba mujaban bane to baban da maman sun mutu suna shirka makafa ne sai a ce mai shiga aljanna iyayenka ba za su taba shiga ba saboda sun mutu suna shirka kaga shi ba mujaban bane kenan kaga ba amsa masa cetonsa ba to shi sa sai a ce Allah ka sanya wannan da shafi'an mujaban ke ceto wanda za a amsa masa ceton Allahumma saqil bihi mawazinahuma ya Allah ka nauyaya ma'aunin baban da maman ta dalilin mutuwar dan ba za su yi haƙuri ba saboda ya mutu ko kuma mutuwan da an yana cin rai saboda uba ya fara planning akai to wannan bakin ciki da damuwar da zai shiga zai yi haƙuri ya jure Allah ka nauyaya ma'aunin su da haƙurin da za su yi akan haka wa a'zim bihi ujurahuma ka girmama ladadakin su da wannan hakurin da za su yi na rashin dan wa alhiqhu bi salihil mu'minin ya Allah ka rizqar da wannan da ga nagartattun mu'minai hadisin Anas dan Malik wanda Imam Hakim ya fitar a cikin mustadrak nasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace auladul muslimin alladhina matu qabla albulugh تحت كفالة إبراهيم وزوجته سارة ثم يردون إلى آبائهم يوم القيامة يتي آئم مسلمي ونسك متقافن سبلغا سناك أركشن كلا وان النبي إبراهيم دما تنسى سارة جيدك جانا جاء الله يسا الله يكيش مكرنتا النبي إبراهيم با مكرنتا مني كلا واني kulawa ne na annabi Ibrahim saboda yaro karami ai yana bukatar me kulawa to yana karkashin kulawan annabi Ibrahim da kuma matarsa Sara ita ce maman annabi Ishaq wacce annabi Ishaq ya haifuwa annabi Yaqub annabi Yaqub ya haifuwa annabi Yusuf wanda asalin can annabi Yusuf ya samo asali ne daga gare ta saboda a duniya ba mace mai kyanta a lokacinta to anan annabi Yusuf ya dauko kyansa kyan kakansa ita ce Sara to kyakkyawa ce kuma annabi Ibrahim shine kakan duk wani musulmi wanda suka fito daga tsatsan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda matarsa Hajar ita ta haifi annabi Isma'il kuma daga tsatsan annabi Isma'il aka samu Adnan aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganewa to shine kace roka masa Allah ya hada shi da nagartattun bayi na mu'minai waj'alhu fi kafalati Ibrahim ya Allah muna roƙonka wannan da ka sanya shi a karkashin kulawan annabi Ibrahim wa qihi bi rahmatika azab aljahim tsiratar da shi da rahmarka daga azabar wuta wannan imamu ibnu abi shayba ya rawaito su a cikin musannaf nasa mujalladi na 6 shafi na 107 hadisi namba ta 29829 haka imamu abdurrazzaq a cikin musannaf nasa ya rawaito wannan hadisi shima mujalladi na 3 shafi na 529 hadisi namba ta 6588 sai malam yace thumma yukabbir sa'an nan yayi kabbara kabbara ta hudu kenan wa yaqifu ba'daha qalilan sai ya tsaya bayan kabbaran nan din kadan thumma yusallimu taslimatan wahidatan an yamini sai ya yi sallama sallama guda daya a damansa kamar yadda aka saba to anan sabwa wato kabbara ta hudu shine yake yin wancan addu'an da muka karanta wanda na gaya mana akan cewa shine ake yi a kabbara ta hudu shine Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina ya Allah ka shiryar da rayayyin cikin mu da matattun cikin mu wa shahidina wa ghaibina wa'anda suke halacci a wannan jana'izar da wanda ma basu zo ba wa saghirina wa kabirina kananan yara a cikin mu da manya dattijai a cikin mu wa zakarina wa unthana da maza da matan mu innaka ta'lamu munqalabana wa maswana lalle Allah kai ka san makwancin mu da makoman mu wa anta ala kulli shay'in qadir ya Allah kai ne iko ne a bisa komai Allahumma man ahyaytahu minna ya ubangiji duk wanda zaka raya shi a cikin mu bayan mutuwan wannan mamacin fa ahyihi ala al-islam karaya shi a bisa musulunci ingantacce wa man tawaffaytahu minna duk wanda zaka kashe shi a cikin mu ko zaka karbar ransa a cikin mu bayan mutuwan wannan mamacin fa tawaffahu ala al-iman ya Allah muna roƙonka ka kashe shi ka karbar ransa a bisa imani Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kakka haranta mana samun ladan wannan aiki da muke yi wala tudillana ba'dahu bayan sa kakka batar da mu bima'ana bayan wannan mutumin ya mutu mu kuma kakka batar da mu dan Allah wannan addu'a abun wasa ne da shi to shine kabbara ta hudu da ake yi to kaga abinda ake so sai liman yayi kabbaran kuma yayi addu'a saboda kowa na bukatar ne wannan addu'a Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa man fatahu ba'd as-salati 'ala al-janazati duk wanda wani yanki a sallar gawa ya kubuce masa kabarbari kenan dakhala ma'a al-imam fi ma baqiya sai ya shiga sallar tare da liman a cikin ragowar da ya tadda thumma idha sallama al-imam sa'annan illiman ya sallame qada ma fatahu ala sifatihi sai ya rama abinda ya kubuce masa na kabarbari bisa sifanta don girman Allah in mana tambaya da yawan mutane da suke zuwa sallan ga suna rama wanda kabbaran farko ko na biyu kubuce masa suna rama liman na sallama ne suke yi sai su sallame to kaga inda da yawa ke suke asara saboda a ka'ida sallar gawa kabarbari guda nawa ne hudu ba ta yin kasa da hudu ba manzo Allah hudu yayi kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi salla yanda kuka ganni ina salla da na farilla da na nafila da na gawa yanda kuka ga manzo Allah haka shi ma za ku to me ya kamata a yi kaga hadisin Abu Qatada al-Ansari riwayan Bukhari da Muslim yace fa ma adraktum fa sallu duk abinda kuka riski liman a cikin sa ku sallata wa ma fatakum fa atimmu illiman ya idar da sallah abinda ya kubuce muku ku cika da yawan mutane ba sa cika wa'annan kabarbari sai kaga liman ya yi sallama mamu ma sun yi sallama kuma kabbara biyu ya kubuce masa ko kabbara uku ya kubuce masa ko kabbara ɗaya ya kubuce masa anan ne ya kamata ya yi barka ji abin da malam ya ce ya ce qada ma fatahu ala sifatihi sai karama abin da ya kubuce maka na kabarbari a bisa siffan da ake yi na sallan mai gawa ya ake yi kabbara ne yayi ko wa in khashiya an turfa al janazatu in ya ji tsoron za a dauke gawar bayan liman ya sallan ya za a dauke ko sai malam ya ce taba'at takbirati sai ya bibiyi kabarbarin aljere Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wanda kabbara uku ya kubuce masa kenan ko sannan sai ya sallama kana sha mana wannan bayanin idan ka zo ka tada kabbara ɗaya ne ka samu a cikin guda hudu kaga anan illiman ya sallame ana binka me kabbara guda uku to zaka ce Allahu akbar sai ka ci gaba da addu'anka in ba a dauke gawar ba zaka ci gaba da addu'anka yanzu kafaranka ta farko wanda ka samu shine wanda ake fatiha da sura kenan a wurinka yanzu na biyu shine zaka yi salati ne ibrahimiyya ana ganewa na uku in ka ce Allahu akbar to shine zaka yi addu'a gawa mamaci in har gawar nan ba a dauke ta ba na hudu shine wanda zaka yi addu'a ga kowa da kai da sauran gama gari in ana sallamewa aka dauke gawar me ya kamata kai ana dauke gawar shine malam yace ta ba'at takbira sai kai kabarbarin ajire sai ka ce Allahu akbar kaga dai kenan ko kai na biyu kenan sai ka kara Allahu akbar kai na nawa uku sannan sai ka ce Allahu akbar kai na nawa hudu sannan sai ka ce assalamu alaikum shi ne fa ka samu wannan kiradin da ake magana ashe kenan da yawan mutane kiradi na kubuce musu a sallan gawa saboda da yawa saboda rashin sani kuma sun kiyin tambaya in malamai sun zo za a yi sallan gawa sun tsaya suna bayani sai a ce wannan malamin ya cika kakali ko ba ka mutane ke cewa ba ya cika kakali shi komai nashi ya sha daban da na mutane kuma da yawan mutane ba su san ana yin hakan ba an gane to kaga ashe kenan kuna buƙatar a ci gaba da wayarwa da mutane kai su san cewa in ka zo ka sami kabbara guda uku kaga nawa ya kubuce maka ɗaya in ka ce Allahu akbar ba dauke gawan baka ci gaba da addu'anka ana dauke gawan sai kai sallama in ka bara biyu ne ka riska kaga yanzu ana binka guda nawa biyu idan liman ya sallame sai kai ka ce Allahu akbar ba za ka ce assalamu alaikum ba sai ka ci gaba da addu'anka in an bar gawan ba dauke ta ba in an dauke gawar sai ka kara cewa Allahu akbar kabara nabiyin da ake binka sannan sai kai sallama to nan ne ka samu cikakken ladan sallar gawa saboda manzala ce wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kubuce muku ku cika to kaga sai ka cika kenan wanda bai cika ba ba yi da ladan sallar sai ban sani ba fa in kunta la tadri fa tilka musibatun in baka sani ba dama musiba ne wa ce kanka koya wa in kunta tadri fa al musibatu a'zamu in kuma ka sani ka kiyin aiki da shi to kaga ka rasa ladan musiba kuma ta fi girma a haka Allah ka ganar da mu malam yace ai biduni fasli bainaha ba tare da wato bambancewa tsakanin kabarbarin ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kaga ba wani addu'a da kai da ka bambanta wannan kabarin da wancan thumma sallama sa'annan kai a matsayinka na mamu sai ka yi sallama ana ganewa kaga wannan gabar wallahi da yawan mutane suna asararta a sallar gawa ko to kaga mutane suna bukata yau da gobe a dinga mai fadakar da su a dinga nusantar da su dan su san cewa sallar gawa fa ana ne ana rama kabarbarin in ka samu kabbara daya baka samu sallah ba har sai ka cika su guda uku in ka samu kabbara biyu baka samu sallah ba har sai ka cika su in liman ya sallabe in ka samu kabbara uku baka samu sallah ba har sai ka cika na hudun sannan zaka samu ladarsa kada zuwa ka ce Allahu akbar sai liman ya ce me assalamu alaikum kaga yanzu ka samu me yanzu kana bukatar ka kawo me kabarbarin ka guda hudu sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum ba za ka ce kana ce Allahu akbar liman ya ce assalamu alaikum kai ma ka ce assalamu alaikum ba baka yi sallah ba ba ka samu sallah ba kana cewa Allahu akbar sai liman ya ce assalamu alaikum to kai baka ga ta sallama ba sai ka ci gaba in gawan na gabanka in gawan ba ta nan an dauke ta sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka cika guda uku sai ka ce assalamu alaikum shikenan ka samu cikakken ladanka kaga ga sauki kuma ga biyan bukata to amma da yawa ba su san wannan ka'idar ba sai su rasa wannan ladan Allah ka shirye da mu su kuma Allah ka ganar da su wa man fatatuhu as-salatu 'ala al-mayyit malam yace duk wanda sallah ta kubuce masa sallar gawa qabla dafnihi kafin abin ne wannan gawan salla 'ala qabrihi zai iya zuwa yayi wa wannan gawan sallah a kabarinsa kamar yadda manzo Allah yayi wa wannan matar an gane mai sharan masallaci wata mata da take sharan masallaci ina ganin kamar ba kowa bane kaga kasan yanda mutane suke wani zai zo iya taimakawa liman ko ya taimakawa ladan amma ya manta da ni mai sharan masallaci an gane ai mai sharan masallaci number 1 shi yake bukatun taimako first ko sannan yanda ka taimaka masa inda halin sai ka taimaka ma wancan in ma da halin sai ka taimaka ma wancan amma mutane da yawa suka manta da mai sharan masallaci dan suna ganin ba wani hidima yake yi ba kuma da za ka ga wani dan abu a cikin kafar je ka jace da Allah ina ne sharan zo ka cire wannan kai ba hakkin ka bane kai ma ka cire kai shi wannan an biya shi ne kai kuma Allah ya ce dole in ka ga datti a masallaci ka cire ba sai ka je ka kira wancan ba dan doka ya baka wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud Allah ya ce ka tsarkake daki na ga masu yin itikafi ga masu yin tawafi da kuma masu yin sallah ka zo wuce sai ka ga dan wani abu ya abun nan dauka ka cire kaga wani dabino wani ya ce dabino kaka ce ina ne sharan nan a'a dauka haƙi ne akan ka Allah zai tambaye ka ba sai ka jira wani ba ka cire kaga wani ya amfani da tishu dan karami ya yage dan karami dauka ka sa jiwo in ka fita ka jefar in akwai dustbin trash ka sa a wajen saboda kai ma haƙi ne Allah ya ce ka tsarkake masallaci ka shigo ka ga wani masallaci akwai dan datti da wani abun nan kana da abun da za ka iya tsaftace masallacin ko kana da dukiyar da za ka yi ba ka jiran abun nan sai ka je ka kawo masu tsarkakewa masu tsaftacewa su tsaftace masallacin sabi da billahi ne masu masallaci hukumar masallaci idan suka ga an zo ana tsaftacewa ai ba su ji daɗi kana ganewa ka shiga bayin masallaci sai ka ga kai bayin nan da kai a ce ya tsaftan shi ya kamata a ce ya ba haka kakka zo kai ta surutu ina masu wankewa a'a dauko masu wanke bayi ta biya su su zo su tsaftace wurin ka samu lada ka bi dokar Allah saboda Allah ce ka tsaftace masallaci yanzu baka bukatan wai ka ce a dole sai masu wannan aikin da aka ajiye su ne za su yi kadai kai ma ka samu lada da wannan wannan matan da manzo Allah ya mata sallah ya ce dalilin sallan da ya mata duk sauran kaburukan sun samu haske kuma ta dalilinta saboda a lokacin rawun hadisin ya ce sahabban suna ganin wato ita bata tantance aje a tada manzo Allah cikin dare ba saboda ana ganin ai ita ba kowa bace manzo Allah kuma yana so ya nuna muku cewa kowa ce kuwa ana ganewa yawa shi ne sai malam ya ce ومن كان غائبا عن البلد الذي فيه الميت wanda baya garin da wannan mamacin ya mutu a cikin sa wa alima bi wafatihi kuma ya san cewa wannan mutumin nan ya rasu falahu an yusalli alayhi salatul ghaib bin niyya zai iya masa sallar salatul ghaib da niyya amma wannan kuskure ne an gane wannan kuskure ne mun karanta a cikin akamul janaiz in dai mutum ya mutu a gari na musulmi kuma musulmai suka yi masa sallah to baya bukatan a masa salatul ghaib wanda kadai yake bukatan a yi masa salatul ghaib shine mutumin da ya mutu a garin da babu musulmi kuma ba a babu wanda yake da tabbas an masa sallah to shine ake masa salatul ghaib amma mutumin da ya mutu misali an gane ya mutu kai shi madina ya rasu akwai babban mutum da ya rasu a kasar nan ko aka mai sallah ina a madina amma saboda akwai kaya wasu malamai a nan suka mai sallah haka ne aka ce aka masa salatul ghaib kuskure ne wannan ba daidai ba ne kuma ya kamata a gaya mutane amana ne na ilimi an gane cewa ba a yi inda mutum ya mutu musulmai ne sallah a ciki najashi manzo Allah ya masa salatul ghaib saboda babu wani musulmi shi kadai ne musulmi malaika jibril ya gaya mai cewa najashi ya mutu manzo Allah ce ku fito sabai duk suka fito aka tsaya a gefe wajen da malaika jibril ke zuwa idan ya zo wurin manzo Allah sai aka tsaya a gefen masallaci aka mai salatul ghaib kaga ai dalilin da yasa aka mai salatul ghaib kenan. To shi yasa malamai suka ce in dai ba wannan dalilin ba baya halatta. Wasu malamai suka yi ta kokarin yin tawili a abin da irin manyan malamai ko kuma manyan mutane duka wannan babu wani nassi da yake haka. Abinda nassi yace kawai in ya mutu a garin da babu wani musulmi kuma babu wanda ya mai sallah, to sai ku mai sallar salatul ghaib, sallan wanda gawar ba ta gaban ku, ko kuma mutumin da ya mutu ba a ganshi ba, kawai sai aka ga kan kawai. Kaga duk wanda aka ga kansa ai ka san confirm ya ne ya mutu, kuma ba za a dauko kansa ajiye gaba a ce zai wa kan ne sallah ba. To kaga anan me za a yi? Sai a masa salatul ghaib, sai a ji abin da kan ana ganewa, saboda ai bai cika mutum ba kai ne kawai. Amma inda an samu rabin jikinsa daga cibiyarsa zuwa sama, to ya halatta za a mai sallar gawatinka, rabin jikinsa na nan kuma yana nan, ai shi ne mutum. Amma kai ai ka gaba mutum ba ne, kai ne kawai. Ana fahimta? Ko haka ya kamata a yi. Shi ne sai malam ya ce wa hamlul mar'ati idza saqata mayyitan wa qad tamma lahu arba'atu ashhurin fa akthar. Haka kuma cikin mace idan ya zube, mace mai ciki idan ya zuba, bi ma'ana idan ta yi ɗari, ana ganewa? Wa qad tamma lahu arba'atu ashhur, kuma wannan cikin ya kai wata hudu, fa akthar ko fiye da haka, sulliya alaihi salatul janaza, za a yi wa wannan gawar sallar gawa. Kaga mu kuma da yawa ba mai, amma ba laifi ba ne, saboda ka'ida duk yaron da bai balaga ba, ko da ɗan kamfi in ya mutu kana da zaɓi. Kaga dama in aka gama mai wanka ku ɗauke shi ku kai shi makabarta a binne shi, in an binne shi a wa iyayen addu'a. Saboda me sallar gawa a kansa ba wajibi ba ne, yana sunna ce mustahabba, in an yi abu ne mai kyau, in ba a yi ba aka je aka binne shi aka mai addu'a ya yi. Amma in balagagge ne dole sai an binne sallah, kuma sannan a kai shi a binne gawar. Ina fata mun gane. Malam ya ce wa in kana duna arba'ati ashhur, amma idan cikin da ya zube bai kai wata hudu ba, lam yusalla alayhi, ba za a yi masa sallah ba, tunda daman bai cika da ba. Kaga damo fasidin ne, zai zama gurɓataccen jini, saboda haka shi wannan kuma ba shi da hukunci. Allah ya sa mu dace a wannan gabar, za mu dasa aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba, sai mu tashi sajisan matsala ta shida, hamlul mayyiti wa dafnihi, yanda ake ɗaukan gawa in an gama masa sallah, da kuma yanda ake binne shi. Kaga shi ma muna buƙatan sanin hakan yanda shari'a ta ce ne. Allah ya sa mu dace. In akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah, in kuma babu za mu tafaita a cikin karatun da muka yi. Wa alaikum assalam. Na'am. Cikawa kawai zai yi, an gane? Cikawa zai yi. Ai maganar ramuwa da cikawa duk babu a nan, a yi kabar barin kawai zai yi, tunda ai ba gawar a gaban. Dauke gawar kawai, abinda zai yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, in kabbara ɗaya kawai ya samu. Kaga ya kabar barin sa guda nawa? Uku. Sannan sai ce assalamu alaikum. In kabbara biyu ya samu, sai ce Allahu akbar Allahu akbar, sannan sai ce assalamu alaikum. Kaga yayi sallamar sa kenan, an gane? In kuma kabbara ɗaya yi misin, ma'ana ya samu kabar bari guda uku, ana sallami a shi ba zai ce assalamu alaikum ba, sai ce Allahu akbar. In ba a ɗauke gawan ba sai cika da addu'ansa, ana ɗauke gawan sai ce assalamu alaikum, shi kenan. Allah ya sa mu dace. Na'am. Wa alaikum assalam. Sallar gawa sai Allah ya kaddara masu zuwa da wanda suka zo yin sallar gawa, mutane hudu ne kawai, liman na gaba mutane hudu ne a bayansa, sai su yi a haka, ana ganewa? Saboda ba su da yawa, ba amma wai a ce su yi biyu nan ɗaya biyu ma su tsaya a baya, a bai taso ba, a haka za su tsaya, tunda ba su da yawa, sai su yi sallar amma mutanen anguwar ba sun yi laifi wurin Allah tunda ba zai yi a ce a anguwa mutum hudu ne kawai suka zo sallar gaba ba duk mutanen da ke wannan anguwan sun yi laifi kuma za a rubuta musu a bayan dinsu saboda sun saba wa dokar Allah ai shine fardul kifai ne ai ko idza qama bihi adadul kafi saqata al ithm anil baqin adadin da ake bukata su tsayu a sallar gawa din sun tsayu sauran in ba su yi ba ba su da laifi amma in adadin ba a same ta ba duk sauran da ba su zo ba sun saba wa Allah Allah zai kama su da wannan laifin na'am a'a waɗanda suke wurin in aka ce mutanen anguwar waɗanda suke nan suka sanar da aka sanar da su rasuwar kuma suka ke halatta a wanda baya nan to ai Allah ba zai kama shi da hukunci ba la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wanda Allah baya daura wa rai abin da yafi karfinta shi baya nan ya je sana'a ko ya je kasuwancinsa baya nan to Allah ba zai kama shi ba amma wanda yake wurin kuma aka sanar da shi cewa wani ya rasu yake zuwa aka samu wannan dan adadin to sun yi laifi gabaki da yawanci in ka ga an samu wannan to talaka ne amma in akwai kaya ba sai ka ga yaji mutum ba wallahi da kansu suke zuwa da malaman da talakawa duka ri kowa yake yi amma in ka ga talaka ne yake wallahi ina da ujiri kariya ne dan bai da kaya ne duka mutane suke Allah ka shiryar da mu amin na'am abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana yanda Allah ya da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu ƙaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi ko kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarsa ba di yanda zamani ya ga tsadar rayuwa muna roƙon Allah kada ya haramta mana abin da za mu ɗaɗɗaure yin kyalan mu shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa maƙwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙon ka wanda aka jarabce su a cikin mu da basu suka ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bukanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari waɗanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah ka ƙara masa lafiya ya Allah muna roƙonka ƴan uwan mu da ba su da lafiya a gida ko asibiti ka ba su lafiya ka sa ya zama kafara a gare su mu kuma lafiyar da ka mana aro ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon ribatar sa wajen neman yardanka duk abin da zai sa kai fushi da mu ya Allah ka ba mu ikon kiyaye shi duk abin da zai sa ka yarda da mu ya Allah ka ƙara mana imani da ikhlasin da zamu gudanar da shi muna roƙonka ya Allah duk lokacin da mutum ya zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin.